sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammaci na yau Talata 21 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10:11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
A karan farko, shugaba Joe Biden ya bayyana a zuwan majalisar ɗinkin duniya a matsayinsa na shugaban ƙasa, inda ya gabatar da jawabinsa ga shugabannin ƙasashen duniya. Hukumomi a Sudan sun ce sun daƙile wani yunkurin juyin mulki da aka so a yi a ƙasar. A Afghanistan, ƙungiyar Taliban ta fitar da sunayen mataimakan ministoci ba tare da saka sunan mace ko ɗaya ba, duk da cewa a baya ƙasashen duniya sun soki jerin sunayen ministoci da aka fitar waɗanda su ma babu mace ko ɗaya a ciki.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin bagar rahotanni kuwa, za a ji yadda wasu 'yan Najeriya suka fara gafara sa a game da zaben 2023, wanda wasu ke ganin cewar wannan riga malam masallaci ne.
Sai dole a mayar da shugabancin Najeriya kuma ita siyasa ba a mata dole. Mu mun saba ganin irin wannan abu, wannan barazana da a zare mana ido.
A daidai lokacin da ake bikin zagayowar ranar zaman lafiya ta duniya a yau, wasu kuwa na ganin cewar da sake
mutane masu kokon matkamai yalla su ce saboda gwamnati ba ta kula da su ba, saboda ba a yi musu ko wani likitoci ko ko wani abu ko ko ba su ruwa.
Kadan daga cikin abubuwan da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama. Bayan nan muna tafi da shirin mu na noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana a gaban babban taron majalisar ɗinkin duniya a karon farko a matsayinsa na shugaban ƙasa, inda ya tallata wasu manufofinsa a zuwan majalisar ɗinkin duniya da ya haɗa da yadda Amurka take kallon sha'anin diflomasiyya. Tun da farko, wani babban jami'in gwamnatin ta Biden ya faɗa wa manema labarai cewa wannan mako zai kasance mai matuƙar mahimmanci ga shugaba Biden da gwamnatinsa kan abin da ya shafi tsaranta da kuma zaman lafiya a duniya. Wannan matsaya da Biden ya bayyana wa taron ya yi hannun riga da irin manufofin tsohon shugaban Amurka Donald Trump da ya gada. Taron na Majalisar Ɗinkin Duniya wata babbar dama ce ga mambobin majalisar 193, inda sukan tattauna kalubalen da yankunansu da duniya ke fuskanta. Dakarun ƙasar Sudan a ranar Talata sun ce sun daƙile wani yunkurin juyin mulki da aka so a yi, wanda ya yi barazana ga gwamnatin gamayyar majalisar fararen hula da sojoji da ke gudanar da al'amuran ƙasar, tun bayan da aka hamɓar da gwamnatin Umar al-Bashir a shekarar 2019. Wani mamba na fara hula a majalisar ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa kura ta lafa bayan daƙile yunkurin juyin mulkin. Kakakin majalisar gudanarwa Muhammad Al-Faki Suleiman ya ce ana shirin fara yi wa waɗanda ake zargi da hannu a wannan juyin mulki tambayoyi. Ita dai majalisar gudanarwa tana mulkar ƙasar ta Sudan ne ƙarƙashin wani tsarin raba muƙamai tsakanin farar hula da dakarun ƙasar tun bayan da aka kawar da gwamnatin Al-Bashir. Majalisar ta ce tana shirin gudanar da zaɓe ne a shekarar 2024. Ƙungiyar Taliban ta sanar da sunayen mataimakan ministoci ba tare da saka sunan mace ko ɗaya ba, duk da kiraye-kirayen da ƙasashen duniya suka yi na nuna adawa a lokacin da ƙungiyar ta sanar da sunayen ministoci ba tare da saka mace ko ɗaya ba. Kakakin gwamnatin ta Afghanistan Zabihullah Mujahid ne ya bayyana sunayen mataimakan ministocin a wani taron manema labarai a Kabul babban birnin ƙasar. Fitar da jerin sunayen mataimakan ministocin na mazazalla alama ce da ke nuna cewa Taliban ta yi biras da ƙorafin da ƙasashen duniya suka nuna, abin da ke nuni da cewa ta ƙara tsaurara aƙidarta, duk ko da cewa ta yi alƙawarin za ta kafa gwamnatin da za ta kunshi kowa da kowa tare da kare haƙƙin mata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamu mu kai ga kashi na biyu, bar mu fara da rahoton mu na farko. A yayin da kungiyar dattawan arewacin Najeriya ke ci gaba da jaddada matsayinta na cewar ba za a tilastawa ƴan arewacin kasar siyasar karɓa-karɓa ta dole ba, su kuwa ƴan kudancin kasar na nan akan bakansu na cewar akwai buƙatar a yi karɓa-karɓa bayan kammala mulkin shugaba Muhammadu Buhari a miƙa shi zuwa ga kudancin kasar. Wakilinmu a birnin tarayya Abuja, Halima Abdulrauf, ta yi muna nazari akan wannan kiraye-kirayen.
Bayan sanar da matsayar cewa ya zama wajibi a maida ragamar mulki zuwa kudancin Najeriya da zarar shugaba Buhari ya kammala wa'adin mulkinsa da gwamnonin yankin kudu suka yi a ƙarshen makon jiya, ne wasu 'yan Najeriya ke faɗin albarkacin bakin su kan lamarin.
Sunana Ahmed Muhammad. Ra'ayina tsarin karɓa-karɓa ba shi ne ya dace da mulkin Najeriya ba. Wara a ce a samu ɗan takaran da zai wa al'umma aiki kamar yadda ake so da kuma kowa za su ji daɗi da shi, ko Bayarbe ne, ko Bahaushe ne, ko Yamuri ne, wannan bata taso ba kawai da abin demokradiyya a zaɓe ɗan takaran da ya fi cancanta da ya zama shugaban ƙasar Najeriya.
Sunana Fatima Kabu. Ni a nawa ra'ayin a yanayin yadda na gani dai, tunda an ce one nation ne, karɓa-karɓan kaman zai fi zaman lafiya, saboda kar ma wani kabilan ya ji an hana ɗaya ko an baiwa ɗaya, ɗayan zai ji ba daɗi, wanda kuma hakan zai iya haifar da rashin zaman lafiya.
A game da wannan batun dai, Dr. Hakim Baba Ahmad da ke zaman kakakin ƙungiyar dattawan Arewa ya bayyana matsayar kungiyar.
Dai dole a mayar da shugabancin Najeriya kudu, ita siyasa ba a mata dole. Mu mun saba ganin irin wannan abu, wannan barazana da a gare mana ido a ce in ba ku yi kaza ba za mu yi kaza, mun dace da ganin shi a Arewa. Baya ba mu tsoro, ba zai hana mu yi abin da muka san muna da yanci ne ba. Muna da yanci kamar kowa, amma a ce mana mu kowa ya kama bakin shi, shi mu zauna kawai a jira mu layi mu je mu jefa ma ɗan kudu ƙuri'a, wannan ba zai yiwu. Demokratiya muke za mu jefa ma wanda muka ga dama. Shi ne muke tsara tuna mu ɗan Arewa, abin da muka san muna da shi a ƙarƙashin dokan ƙasa za mu yi shi. In ana so abu a wurinmu a duni ta hanyar da za mu iya yadda, idan mun gama za a cece ni ba.
A wani ɓangare kuwa, Sanata Rocha Sokoroca mai wakiltar mazaɓar jihar Imo ta Yamma a majalisar dattawa ya ce,
kin ji haka ko Bahaushe ya ce ya kamata, abun da ya kamata yi kenan. Wani ga dai barota a dokan Najeriya ba, wato an sha yi haka da mulkin ƙasa kuma kudu ta zo Arewa, ta je Arewa ta kuma kudu. Kuma yanzu a zo a ce ba za a ci gaba da haka ba, kaga a da dace ba. Abu ne kuma an san mutanenmu, mutanen Arewa da Adaci. Daga nan zuwa shekara takwas ma aka gama kaga yana yi a koko zuwa wani wuri kuma haka ake. Amma mulki dai na shagaya mutane na biyu su mutanen kudu masu gabas. Abin da ya fada su rika cewa ka su ce a ba su mulki haka bi ba. Amma inda suna fada magana yadda ya dace ya kamata, suna cewa tun da Arewa sun yi mulki, Bayelsa ya yi mulki, Kusasa sun yi mulki, to a bari su masu danta ba ganin
A baya-bayan nan dai daga kudancin Najeriya an yi ta kiraye-kiraye kan batun yankin da ya kamata ya fitar da shugaban ƙasa na gaba idan shugaban Muhammadu Buhari ya kammala wa'adinsa na shekaru takwas a shekarar 2023. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
A ƙasar Masar, Hussein Tantawi, janar ɗin da ya karɓi ragamar tafiyar da mulkin ƙasar a lokacin da aka tilastawa da ɗan shugaba Hosni Mubarak ya sauka a mulki. A lokacin ana gani da fama da guguwar juyin juya halin da ta kaɗa a ƙasashen Larabawa a shekarar 2011 ya rasu. Hukumomin ƙasar ta Masar ne suka sanar da mutuwar babban janar ɗin, wanda ya rasu yana da shekaru 85. Tantawi ya kasance ministan tsaro har tsawon shekara 20 a gwamnatin Mubarak. Shi kuma ya jagoranci majalisar kolin dakarun Masar ta kwace mulki a hannun marigayin. Jama'a da dama sun san Tantawi a matsayin wanda yake yi wa Mubarak cikakkiyar biyayya. Ya kuma taka rawa kan yadda aka riƙa daƙile boran masu rajin kare demokradiyya da suka ci gaba da zanga-zanga a wannan gwamnati ta shugaba Abdul Fattah al-Sisi. An haifi Tantawi ne a watan Oktoba shekarar 1935, ya kuma rasu ne a birnin Alƙahira. bayan fama da rashin lafiyar da ke da nasaba da manyanta da yi a cewar wani daga cikin iyalan marigayin da ya nemi a sake sunansa. Garuruwan mutane ne suka yi zanga-zanga a yau Talata a birni na biyu mafi girma a ƙasar Australia don nuna adawarsu da matakan kare yaduwar cutar coronavirus da gwamnati ta saka a fannin da ya shafi wuraren da ake gine-gine. Hukumomin ƙasar sun sanar da cewa za a rufe wuraren ne a birnin Melbourne har zuwa tsawon mako biyu saboda an gano cewa zirga-zirgar da burkiloli ke yi tana ƙara baza cutar ta COVID-19. Baya ga haka an buƙaci masu aikin gine-ginen da su yi allurar rigakafin cutar koda sau ɗaya ne. In ba haka ba, ba za a basu su yi aiki ba. Jihar Victoria, inda anan ne birnin na Melbourne yake, ta ba da rahoton samun sabbin mutum 603 da suka kamu da cutar a yau Talata, wanda wannan shine adadi mafi yawa da aka gani a rana guda a bana. Yayin da hakan ke faruwa a Australia, a New Zealand Prime Minister kasar Jacinda Ardern a yau Talata ta ce za a ƙara kuɗaɗen da ake cin taron mutanen da suka kare dokar da aka saka don kare yaduwar cutar ta COVID-19.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga sauran rahotanni. A yayin da a yau 21 ga watan Satumba ake bukukuwan karrama ranar zaman lafiya ta duniya, hukumar wanzar da zaman lafiya ta jamhuriyar Nijar ta shirya wani taron tunatar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Albarkacin ranar ta bana, Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci ƙasashe su tashi tsaye domin kawar da wariya don ganin an tabbatar da adalci a tsakanin al'umma. Wakilinmu a jamhuriyar Nijar, Sule Mummuni Barma, ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Ranar 21 ga watan Satumba wani lokaci ne na shirya ayyukan waye kan al'umma akan batun zaman lafiya tare da tunatarwa game da nauyin da ya rataya a wuyan kowa wajen tabbatar da zaman lafiya. Dalili kenan hukumar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa, wato Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, ta shirya wani gangami a yau a birnin Yamai. Malam Yahaya Adie shine babban maga takarrar hukumar HACP.
Yau muna cikin lokacin da babu zaman lafiya a cikin duniya gaba daya. To shine Majalisar Ɗinkin Duniya shekara 40 baya sun kace ya kamata kuma a keɓe rana ta zaman lafiya, saboda in babu zaman lafiya komai ya tsaya.
Taken ranar na bana shine a tashi tsaye domin kawar da wariya don tabbatuwar adalci mai dorewa a ko'ina a duniya. A cewar Abdullahi Balde, jami'i a sashen kula da sha'anin tsaro da zaman lafiya a reshen hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da cigaban karkara, wato UNDP, taken yayi daidai da halin da ake ciki a yau a duniya, saboda haka gudunmuwar kowa na da matukar muhimmanci wajen samar da zaman lafiya mai dorewa. Domin samar da kwanciyar hankali wani aiki ne da ba jami'an tsaro kadai ya shafa ba, su ma al'umomi na da rawar takawa, in ji shi. Yanayin da ake ciki a yau a wasu kasashen duniya, musamman a yankin Sahel, wani abu ne da ke kara tabbatar da tasirin adalci a tsakanin jama'a. Har ila yau ga Sakataren Janar Yahaya Adie,
mutane masu ɗaukar matakamai yadda su ce saboda gwamnati ba ta kula da su ba, saboda ba a yi musu ko wani likitoci ko wani abu ko ku ba su ruwa, wasu ko su ce ko bambancin addini ko ku saboda suna cikin talauci. Shi yasa ƙoƙarin da ake yau duniya da an kace a tashi kenan, duk hanyar da kamata a biya a bi ta, saboda a samu a ciyo kan maganin saboda duniya gaba daya ta zama lafiya.
Domin gwada kyaukyawan misali, hukumar wanzar da zaman lafiya ta shirya wa nakasassu gudun tseren kekuna da ya gudana lokaci guda kuma a wuri daya da gudun tseren da ta shirya domin majiya karfi albarkacin wannan rana. Abinda sakataren kula da tsare-tsaren wasannin motsa jiki a gamayyar kungiyoyin nakasassu Salifu Nomau yace ya kayatar.
Yanka zaman lafiya bai da bambanci a ce wanga nakashishe ne wanga ba nakashishe bane. To dadin da muka ji da an ka gama mu duka da kowa, an kwatanta muna da kowa, duk kowa guda ne, an ka zo a yi sallan nan lafiya.
A yanzu haka kasashe kimanin 100 ne ke jiran tallafin allurar rigakafin cutar corona daga manyan kasashen duniya. a wani lokacin da aka dade da rarrabawa wasu miliyoyin alluran rigakafin wannan annoba. Lamarin da Majalisar Dinkin Duniya ta ce yana buƙatar gyara, kamar yadda a ɗaya ɓangare ya zama wajibi a taimakawa waɗanda wannan masifa ta haddasa cikasuwa harkokinsu na yau da kullum, da kuma waɗanda aika-aikar 'yan bindiga ta durƙusar da komai nasu a yankuna da dama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya baki ɗaya, amin. Idan muka sake koma Najeriya kuwa, za ji cewar gwamnatin jihar Lagos ta kafa dokar hana makiyaya kiwo a baki ɗayan jihar, sakamakon wata doka da gwamnan jihar Babaji da Sanwo ya rattabawa hannu. Dokar dai ta tanaji ɗaurin shekaru 3 zuwa sama ga laifin da ke da alaƙa da kiwo, amma wasu na ganin cewar hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma tauye haƙƙin bil'adama. Daga birnin Iko ga abokin aikinmu Babangida Jibrin ɗauke da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Lagos a tarayyar Najeriya ta kafa dokar hana kiwo a faɗin jihar baki ɗaya. Gwamnatin jihar Lagos Babaji da Sanwo Olo shi ne rattaba hannu a kan wannan sabuwar doka wanda ke zuwa kwanaki 11 bayan da majalisar dokokin jihar ta amince da kafa wannan doka. Kafa wannan doka dai na nufi kenan yin kiwo a jihar ta Lagos ya zama laifi, kuma duk wanda aka kama yana kiwo za a hukunta shi. Haka shi ma wanda ya ba da fili domin yin kiwo za a hukunta shi. Kafa wannan doka dai ya biyo bayan taruka ne da gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya da kudancin kasar ke yi akai-akai na haramta kiwo sakamakon zargin da ake wa Fulani makiyaya da kai har-hari da kuma fada tsakanin su da manoma. To sai dai kuma shugabannin ƙungiyoyin Fulani a Najeriya sun bayyana rashin jin daɗin su game da wannan dokoki da gwamnonin jihohin yammacin Najeriya ke kafawa, lamarin da suke cewa ya saba kundin tsarin mulkin Najeriya. Alhaji Salu su Garba Ba Shankai shine shugaban al'umma Fulani na Shagamu, kuma mataimakin shugaban kungiyar Fulani na yammacin Najeriya.
Saboda Yarba don suka fara kai ma Fulani hari, suna kai ma Fulani hari, to na tabbata maka to daga nan abin kuma zai koma kankan uwa da wabe kan kowa ma dan hari kawai za ce kowa Fulani ne kawai za su kashe kashe ne.
To kuma menene ra'ayin wasu mazauna birnin na Lagos game da wannan sabbin dokoki na hana makiyaya kiwo a jihar ta Lagos? Ga dai abin da wasu ke cewa.
A wani mataki da mutanen kudu suka dauka na hana kiwo a yankin su ya saba wa dokokin duniya, ya saba wa dokokin ƙasa Najeriya, domin an yadda ɗan Najeriya ya shiga ko ina ko wannan saƙo ya gudanar da ainihin abubuwan da zai gudanar muddin ba na ta da hankali ba ne. Idan suka ce ba su yadda 'yan fashi ko 'yan kinafin ko sauran su shiga ɓangaren su ba, wannan ba laifi ba ne, amma kiwo sana'a ce.
To idan har wani mutum zai bushi iska ko kuma matsayin shi na gabna wanda yake constitution nan shi ne dai madogaran duk wani mutumin da yake zaune a Najeriya. So babu inda aka ce wani mutum ba zai yi walwala a wata jiha ko a wani yanki. Fulani suna da wuya su zauna a wuri ɗaya, amma idan suka samu abubuwan da suke so wanda ya shafi inda za su ciyar da dabbobinsu, inda za su shayar da su, inda za su samu ilimin ƴaƴansu, duk dai wani abu wanda ka sani na jin daɗin rayuwa wanda mutanen birni ke samu, idan su ma za su samu, to ina tabbatar maka wannan yawace yawacen zai ragu a gurinsu.
Yanzu dai abin jira a gani shine yanda waɗannan dokoki da gwamnatocin jihohin yammacin Najeriya ke kafawa za su yi karo da juna ta ɓangaren kundin tsarin mulkin Najeriya, da masana suka ce ya baiwa kowane ɗan Najeriya wani da harkokinsa na yau da kullum a kowane ɓangare na ƙasa. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
To Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da Abubakar Musa Macika, masanin ma'adanan karkashin kasa kuma mai haka rijiyoyin burtsatsai, kan wani taro da ya halarta a nan birnin New York na kasa Amurka kan yadda za a kare ruwan karkashin kasa daga gurbata. Ga dai ci gaban tattaunawar tamu.
Idan aka ce ga drilling rig, ga hammer barrel, ga standard air compressor, to za a samu aiki a dutse yadda ya kamata. To har yanzu waɗannan mutane fale uku ba za ka kama su da laifi ba, sau da yawa laifin waɗanda ake ma aikin ne.
Me yasa ka ce laifin waɗanda ake wa aiki ne?
Yawa, wasu rashin sani, wasu neman arha. Mutum za a yi masa rijiya burzace sai ya tafi kamfanoni na ɗaya, na biyu, na uku, kila ma har na hudu, wane ne ya fi sauki, to shi zai ba. To wajen neman wannan saukin nan zai fada hannun yan kwanta-kwanta.
To amma kowane irin kokari kungiyar ku take yi wajen wayarwa da al'umma kai san cewa a'a kuna da ofisoshi a kowace jiha, ko kuma ban sani ba. A bar batun jiha, batun kananan hukumomi, Najeriya muna da kananan hukumomi 770 da wani abu. Ban sani ba ko kowace karamar hukuma kuna da ofishi a wurin wanda mutane yanzu idan suna buƙatar a haɗa musu burtsatsai za su je wajen kai tsaye ba tare da sun je wajen wani ba.
Wani abu ne mai sauki, na gaya ba shi ne asalin dalilin kafar wannan ƙungiyar ma. Shi ne asali domin a samu a tace sana'ar. Wato wannan sana'ar tamu da kake gani wanda bai san bambancin fari da baki ba, da an ce ga wannan ai dan bohol ne, sai dauka wani mutum ne mara gaskiya, mai ha'inci, mai zalunci. Yana ɗaya daga cikin da ya samu da ita ce sana'ar mu, muka dade cikin mutum, to ya kamata a tace, a zabi waɗanda ya kamata a yi hudda da su, kuma waɗanda ba su kamata a yi hudda da su ba, to a turo su wajen mu. Wato misali kamar a Kaduna, muna da helkwata ta jiha a nan na Mandiya Zukwe, wanda Honorable Sulatanimu shi ne ciyaman na jiha. To idan kai rikin din shi,
idan ka je ka same shi kenan,
ka same shi, duk wani kamfani da ke Kaduna wanda ya rijista da wanda bai rijista ba, to ya san shi, ya san wanda zai iya, ya san wanda ba zai iya ba, ya san wanda ke da kayan aiki, ya san wanda baya da shi. So daga nan ne za a baka shawara ga yadda za ka yi, ga yadda za ka yi, ga yadda to aini an gaya mani naira 100,000 yake 120,000, sai a ce wannan ba zai maka aikin da ya kamata ba, sai a baka shawara idan ka tashi to ka je ka nemi kudin ka sai yadda za a yi ma ingantaccen aiki. In kuma wannan za ka yi, to kama bari ka je ka yi often well,
wato ka je ka yi rijiyar gargajiya,
rijiyar gargajiya daidai da capacity ka, ko abin da ya rage ba za ka yi amfani da shi. In ka shirya, Allah ya buɗa, sai a zo a yi rijiya yadda ta kamata.
Mutane da dama kamar yadda ka faɗa suna yawan gamuwa da wato kamar abin da ka ce ƴan kwanta-kwanta. To yanzu idan mutum ya gamu da ƴan kwanta-kwanta, in ya kawo kungiyar ku kuka na wannan wanda yi masa wannan aikin baya ƙarƙashin kungiyar ku, ko kuma yana ƙarƙashin kungiyar ku, misali ma mu sa cewa yana ƙarƙashin kungiyar ku, wani irin mataki kuke ɗauka?
Idan aka yi sa'a dan kungiyar mu ne, ai magana ta ƙare, si sun kwabo ba za ka yi asara ba, sai ya biya. To amma idan ba registered member ba ne, ba dan kungiyar mu ba ne a rubuce, to ba mu da ƙarfi a kansa, dan jiya tattalin su muke su taho dan mu tafi tare, dan duk wanda ba ya akan layin da ya kamata a samu ingantaccen aiki, in muka kira shi ya shigo muka so taro za a ga ya bari ana yin abin da ya dace.
To ba wani hukunci kenan da kungiyar ku take dauka?
Tana yi ma dan kungiya ne hukunci, dan shi ya san ka'idojin da ake bi domin a gina bohol. Amma ka je kuma misali rijiyar nan za a gina ta naira 200,000 misali da 50, kai ka je ka ce naira 80,000 ka ba shi, to wanda yake idan an gina ta a 200,000 akan misali ne, ba za ta gilu ba sai an kashe 200,000 da wani abu na kayan aiki da mai da wane ne, kai ka ce ka ba shi 80,000, ya za a yi maka, ya za ka yi da shi? To saboda haka kafin ka sa kanka cikin kakanika yi, to sai ka zo kungiyar. Idan ka zo sai mu ce to ga yadda za a yi, ga yadda za a yi, ga kamfanin da za ka ba kuɗi ya maka aiki. Idan ya je abin da bai dace ba, ba ruwan ka, ka dawo ba mu, ya san mu, mun san shi, mu zai ba mu kuɗin cik mu baka, ba za ka yi asarar kursi sun kwabo. Saboda haka tunda ya san akwai wannan tsarin, dole ya tsaya ya yi abin da ya kamata. Ga tax force suna kallon shi. to wannan shiri a takaice.
Masu sauraro, a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Abubakar Musa mu cika da nayi hirar da shi, sai Daniel Brown da ya taimaka wajen bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Haka muka zo ga faifan wasiƙun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon email. Sakonmu na farko a yau na cewa fatan alkhairi gare ku muryar Amurka. Maganar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya yi dangane da basussuka da shugaba Buhari yake laftowa Najeriya, wannan magana gaskiya ce, ganin cewar ya san irin wahalhalu da ya yi a lokacin mulkinsa. Na ganin an yafe wa Najeriya duka waɗannan basussuka, da fatar mahukunta a Najeriya za su dinga yin sara suna duban bakin gatari. Mai wasiƙa ta gaba kuwa cewa yayi, Allah ya ji kanmu ba sai mun mutu ba. Salam VOA Hausa, duk kurari da ake yi kan wutar lantarkin Mambila da aka bada kwangilarta har yanzu ko hanyar shiga wurin ba a kafa ba. Kimanin shekaru 40 kenan da fara maganar wannan aikin, amma har yanzu babu wani abu da ɗan Najeriya zai iya cewa gashi. Fatar mu shine Allah Ubangiji ya ba mu shugabanni masu adalci waɗanda za su dubi talaka da idan rahama. Saƙo daga kawu mai ruwa Bajoga. Wasiƙa ta gaba kuwa ra'ayinka ne Sani Muhammad Chindu daga jihar Bauchin Najeriya. Kace salam VOA Hausa, hakika katse layukan sadarwa a jihar Zamfara, Katsina da Sokoto da hukumomi suka yi don samar da tsaro, yayin da Allah ya sa shirin ya kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a yankin. Da fatar Allah Ubangiji ya sa hakan ya daure ya kuma kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Yayin da yake shirin bayyana a gaban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a karon farko a matsayinsa na shugaban ƙasa a ranar Talata, shugaban Amurka Joe Biden zai tallata wasu manufofinsa a zuwan majalisar da suka hada da yadda Amurka ke kallon sha'anin diflomasiyya da ya shafi duniya, a cewar jami'an gwamnatinsa. Wani babban jami'i a gwamnatin ta Biden ya faɗa wa manema labarai cewa wannan mako zai kasance mai matukar muhimmanci ga shugaba Joe Biden da shugabancin da yake yi, inda zai bayyana a zuwan majalisar don ya tallata wasu muhimman batutuwa da za su ƙara nuna inda Amurka ta sa gaba. Dakarun ƙasar Sudan a ranar Talata sun ce sun dakile wani yunkurin juyin mulki da aka so a yi, wanda ya yi barazana ga gwamnatin gabayen majalisar fararen hula da sojoji da ke gudanar da al'amuran ƙasar, tun bayan da aka hamɓar da gwamnatin Umar al-Bashir a shekarar 2019. Wani mamba na farar hula a majalisar ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa kura ta lafa bayan dakile yunkurin juyin mulkin. Hakakin majalisar gudanarwa Muhammad Al-Faki Suleiman ya ce ana shirin fara yi wa waɗanda ake zargi da hannu a wannan juyin mulki tambayoyi.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na daranku, wato karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, Gundumar Columbia. Peace, salam.